إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا كوباين الله، wannan hutuba ita ce ta 57 a wannan masallaci a wannan yammaci na Juma'a 29 ga watan Shawwal a shekara ta 1431. Kashin wannan hutuba shine kama bakinka. Sannin mu gaba ɗaya cewa addinin musulunci addini ne da ya tsara mana rayuwa, ya tsara yadda za mu yi bautar Allah. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, ya tsara mana zamantakewa. La yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, wala talmidu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah ta'ala ya shimfiɗa mana dokoki ga gaban jikinmu, har ma yana cewa mu rutsa idanunmu kuma mu kiyaye farji dukanmu. Kamar haka ya tsara magaba ta harshe irin abin da za ka yi, ya sanya maka doka, ya ce ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Harshe yana daga cikin manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma ɗan adam, kuma makami ne mai kaifi biyu. Da harshe ake ayyukan alheri kamar zikiri da karatun Qur'ani da wa'azi da makamantansu, kuma da shi ake ayyukan shiga wuta kamar yin ƙarya, cin naman mutane da yi musu ƙazafi da sauransu. Harshe yana da ayyuka guda biyu. Aibi na farko shi ne faɗin abin da bai dace ba. Aibi na biyu shi ne rashin faɗin abin da ya dace. Furta maganar da ba ta dace ba haɗari ne. Haka shi ma rashin faɗin abin da ya dace haɗari ne. Mai yin shiru ga faɗin gaskiya, malamai sun ce shaiɗan ne kurma, kalilin cikin mutane ke kukuta daga sharrin bakunansu. Da yawa mutumin da ke iya barin zalunci shi ne shan giya, bai sata, bai neman mata, amma ka iske yana cin naman mutane. Don haka ranar alkiyama mutum zai gamu da Allah ga shi da manyan ayyuka na alheri, ga tulin lada iyakar ganinsa, amma harshensa ya rusa ta. Kamar yadda shi kuma wani zai zo ranar alkiyama da manyan zunubai sun taron masa, ya yi laifuka iri-iri, amma harshensa ya rede su da ambaton Allah da karatun Alkur'ani. Musulunci ya karantar da mu cewa Allah yana kule da mu, inna rabbaka labil mirsad. Ya karantar da mu cewa duk abin da muke yi ana rubutawa. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa almutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id. Abu Dawud ya rawaito a cikin littafinsa daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, idan ka ga alƙawuran mutane sun lalace, amalolinsu sun sassafe, kaga sun yi haka sai ya sarƙe yatsunsa. Abdullahi ya ce, sai na zabura na siya manzon Allah, Allah ya sanya ni in zamo fansarka. Idan an yi haka me zan yi? Ya ce, ka zauna gidanka, ka kama harshenka, ka yi abin da ka sani, ka bar wanda kake musu, ka kula da kanka, ka fita batun mutane. Ya ku bayin Allah, tsare harshe ya fi tsare kuɗi wahala. Yawan magana na zubar da kwarjini da haiba ga mutum, kuma kowa ke sakin bakinsa babu kula, wata rana sai harshen nan nasa ya yanke masa wuya. kada ka faɗi magana sai ka tabbatar da kana da amfani duk lokacin da faɗin magana yayi daidai da barinta to gara ka barta ba wata gaba daga cikin jikin dan adam wacce ke saurin kai shi wuta kamar harshe nabi mata wajen halaka mutum shine al'aura duk wanda ya tsare waɗannan abubuwa guda biyu da harshensa da al'aurarsa to ya samu kira kamar yadda zuwa hadisin Salim bin Sa'ad radiyallahu anhu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa zai lamunce min abinda ke tsakanin lubatansa da wanda ke tsakanin kafafunsa sai kuma in lamunce masa aljanna a ranar alkiyama babu mai baka haushi a cikin talikai kamar harshenka idan ka yi wa bakinka linzami sai ka ganin duniya to ka huta shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa babu abin da ya cancanci zaman kurkuku a cikin talikai kamar harshe Ma'az ibn Jabal radiyallahu anhu ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace manzo Allah ka gaya min abin da zai shigar da ni aljanna sai manzo Allah yake masa babban abu ne kake tambaya amma fa mai sauki ne ga wanda Allah ya sauke ma ka bauta ma Allah mai girma kada ka yi masa shirka ka tsayar da sallah safarilla ka ba da zakat zuciyarka sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa in gwada maka jigon al'amari da jinsikin sa da kololuwar tozon sa jigon lamari dai shine musulunci jinsikin sa ko shine sallah sannan kololuwar tozon sa ita ce jihadi dan daukar kalmar Allah in nuna maka kofofin alheri azumi garkuwa ne sadaka tana dice wutar zunubi kamar yadda ruwa ke kashe wuta sallar dare ita ma tana kankare zunubi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kana so in faɗa maka abin da yake malin wannan gaba ɗaya Mu'az yake eh ga ya mini ya manzo Allah yake to ka kame wannan sai ya nuna harshen kansa Mu'az yake ya manzo Allah hadda abinda muke faɗi ana kama mu mazala ki haba dai Mu'az akwai abinda ke kifar da mutum cikin wuta akan fuskar sa ko akan hancin sa kamar yayi yayin bakin sa kamar yayi yayin harshe a cikin Bukhari da Muslim Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yakan furta wata kalma ta yarda Allah shi bai dauke ta komai ba amma za ta sa Allah ya ƙara ɗaukaka darajojinsa wani mutum kuma yakan furta wata kalma mai kusantar da Allah shi bai ɗauke ta komai ba amma za ta sa a wurga shi cikin jahannama ya Allah ka kiyaye mu wani hadisi ne kama da wannan shi ne hadisin Tirmidhi wanda ya karɓo daga Bilal ibn al-Harith inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai ɗayanku yakan faɗi wata magana ta yarda Allah ba shi da sun ta kai ko ina sai a dalilinta a rubuta shi ke yarda Allah har ranar da zai gamu da shi kuma lallai ɗayanku yakan faɗi wata magana ta fushin Allah ba shi da sun ta kai ko ina amma ta sa a rubuta masa fushin Allah har zuwa ranar da zai haɗu da shi Malam Alqama yakan ce idan rawaito wannan hadisi to da yawa hadisin nan na Bilal ibn al-Harith yakan hana ni faɗin abin da ni ne ya faɗi cikin Bukhari da Muslim hawa yau sayyidina Abu Huraira radiyallahu an ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira da ya faɗi alheri ko ya kama bakin sa haka kuma Tirmidhi ya ruwaito da ingantaccen isnadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa barin abin da bai shafi mutum ba na daga cikin alamun kyawun musuluncinsa shi kuma Sufyan ibn Abdullah roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ai masa nasiha wanda za ta wadace shi ba zai sake tambaya kowa ba sai manzo Allah yake masa kace na imani da Allah sannan ka dage yace to manzo Allah me ka fi ji mani tsoro ga rayuwata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen karsa yace wannan shi yasa magabata suka kasance masu tsananin kula da abin da yake fita daga bakunansu wani ma in yace yau ana zafi ko an yi ruwa nan take sai ya dawo ya iski gifari wani yayi mafarkin malamin sa sai rasuwan malamin sai ke gafarta malamin ina labari malai ce gani nan an tsai da ni ana yi mini tambaya wata kan wata kalma da ni faɗi yace ala wata irin kalma ce yace cewa nayi yau dai mutane na bukatar ruwan sama shine ake tambaya ta na ce Allah sanin bukatar bayinka daga cikin mayyan ayyuban harshe akwai cin naman mutane wani bala'i ne da shaɗar yake fashe haushinsa da shi akan musulmi idan ya kasa hada ka ibada bai iya tare ka ga kariyar lada sai ya kawata maka abinda zai rebe maka wannan ladar domin ya sani cewa wuta ba ta cin busasshiyar ciyawa shirin cin giba ce ma ayyukan lada na mutum sai ya kawata maka yanta wani ya ce ma Al-Hasan Al-Basri an ce kana giba ta sai ce masa baka isa in saka cikin taskar lada ta ba Abdullahi bin Mubarak ya ce ni kam inda zan ci naman wani a duniya ko sai dai ko in ci naman iyayena don ba wanda nake iya ba lada ta in ba su ba Abdullahi bin Wahab Al-Misri Al-Madani Imam Malik ya dora ma kansa cewa duk san da ya ci naman wani to zai yi azumi in ya ci naman wani yau to gobe zai tashi da azumi sai ya ga bai bari ba sai ce to na san dabara sai ce to daga yau duk san da na ci naman wani na dora ma kaina zan yi sadaka da dinari guda kusan naira 10,000 kenan Abdullahi bin Wahab yake cewa duk wanda ke son barin giba sai ya gwada wannan ga kansa cin naman musulmi yana ƙara zama hadari idan wanda aka ci naman sana daga cikin mutanen kirki waɗanda aka san su da bada wata gudunmuwa ga addini ko aka san su da kamanta gaskiya na yin da'a ga Allah sai ya kasance malami ne daga cikin magadan annabawa waɗanda tarihi ya tabbatar da cewa naman su dafi gare shi duk wanda ke cin sa baya gamawa lafiya hadisi ya inganta cewa musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kusa daga sharrin harshen sa da na hannuwansa ya ku bayin Allah mun waye gari muna duba ayyuban mutane muna manta namu ayyuba muna tsoratar mu mutane Allah ya kama su da laifukan su amma ba mu tsoron ya kama mu da namu ne zaka jin mutun na fadin Allah ya tsare mu da halin wani kuma in ka diba gara halin kowa da nasa da zaka bincika kila bai kula da sallar jami'i ko bai kula da haƙƙin makauci ko iyalin sa ma na kuka da shi ko mayaudari ne ko maƙaryaci ko mutunci ko mai zamba cikin aminci